Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Domin daukaka mukamin da ake baiwa iya mata a masarautun gargajiya na jamhuriyar Niger shi ya sa masarautar birnin Kwadi a ƙarƙashin mai martaba sarkin birnin Kwani Alhaji Muhammad Salihu Sardauna shirya shagulgulla a wannan makon da suka hada da bada magunguna da mace mai babban mukami da ake iya baiwa iya mace a wannan masarautar ta yi na sefa miliyan 9 wa asibitocin birnin Kwani masalata da talle alfarma haka ma an ziyarci dubban ayyuka kan shibka itace da Honorable Haji Arabi Arme Fada ta yi domin yaki da gurgusuwar hamada akan iyakar jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya kama baiwa masallacin nan Juma'a 14 na cikin garin birnin Kwani kyaututtukan tabarmin sallah tuwafin sawa na alfarma na shaddodi sahanna alwalla da littafai da dama masarautar ta birnin Kwani ta yi amfani da wannan damar domin kira ga kowane mutum da Allah ya bashi wani mukami kamar irin na wannan matar da ya rinka taimakawa ta sa al'umma kamar yanda mai magana da yawun sarkin birnin Kwani yawa jama'a tambihi
to mun taruwan gauri ne domin yawa garana babbar rana ce gare mu rana ce wanda muka taho wanda Haji Arabi Deputy Honorable za ta bada kokarin da ta yi na shi ta towa ga kwamin din Kwani to wannan kokari da ta yi wannan ba shine na farko ba dukowa san abin makasar Kwani harka da shan ita ce ruwan shekara wajen kusan biyar duk shekara Haji Arabi tana da sarrafa itatuwa tsakanin ƙauyukan Kwani da shingarin birnin Kwani saboda haka nan wannan aiki da ta yi ta yi shi don al'umma kuma ta yi shi don kanta don Allah ya ce duk wanda ya dasa ici ya mutu ya bar shi duk da duk wani sauka ya sha ɗin shi ne ko bayan sha ɗin shi ne samu da shi saboda haka nan wannan Haji Arabi ta dakatar ziyara ce ta yi ta yi sadaka ce mai gudana wadda ke gudana da ba da lada ko da bayan bayan ran mutum to da haka nan al'umma ta san Kwani da birnin Kwani da sunan mai martaba muna isar da gode su ga Haji Arabi Bikin da wannan kokari su kika ma al'umma birnin Kwani kuma na ma fatan wannan kokari ta ji ta ci gaba da yi kuma na mu kira ga ire-iren ta yan bariki da yan kasuwa da sauransu da dan koyi da irin ayyukan da Haji Arabi ke yi shi da cewa yin kina alheri in mutum na yi a samu wasu kuma su kama su ne mai koyin da irin shi shi yasa aka san aiki na alheri inda kai mana wajen Allah ce a yi shi a koyi wani ce a yi shi a bayyane in ka yi shi a koyi nan sarakama wani shirgare ka na sai wanda ka ba sai Allah amma an ka yi shi a bayyane tana yi wa wani da abin da shi da halin shi irin shi Allah bai ba shi tunanin shi ba amma da ya ga wani ya yi sai shi ma tunanin nan tun da wani ya kaza ba ni ma a yi koyi da shi irin shi wannan aiki da Haji Arabi aka yi to shi a da kyau a ce al'ummar Kwani ma'aikata mu yan bariki da yan kasuwa duk wanda Allah ya ba halin shi to in yi kai ne na yi ma lalle ya yi ma don al'umma suna amfana da shi amma amfanin da aka karshe na yan koma da haɗa shi ka samu abin shi saboda haka nan muna kira ga al'ummar birnin Kwani da duka wanda suka tare da muna musu godiya da sunan birnin Kwani da sunan sarkin Kwani har da ya mura isar da godiyar mu gare shi Allah ya baki ikon ci gaba da yin aukar alheri ga sunan al'umma Kwani muna mutuwa da yi
suma mahukumtan wannan karkara sun ce irin wannan ne ya kamata kowane dan kasa ya rinka yi domin ci gaban kasar sa kamar yanda mataimakin magajin garin birnin Kwani na farko na daya ya ayyana
mun zo bannin likitoci an zo mun zo likita babba mun zo likita ta ne mun zo ta masalata kuma ya muka koma aka ba da magani na miliyan 4 da ya ce da miliyan gurman wanda toje dai da lokacin da muka bukata shi lokacin da sarri ne ko ran san ana cikin dukka masu jin yiwa to Allah saka da rai kuma ya ba tsaya din ba da ta ce ba ta manci da malamai ba uwayen mu ba da annabawa inda su ma ta zo je da mutum ka bada kaya da baka malaman mu wasu lati goma sha hudu aka ba su Qur'ani da tabarmi da duk abin da ya shafi addinin musulunci. Allah ya saka mata da alheri, Allah ya tabbatar da alheri, kuma ka share mu ci gaba yau an zo bisa fannin abin ci gaba na kodin kodi da kai.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen
jama'a, barkanmu da war haka, barkanmu kuma da wannan lokaci a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Masu iya magana suka ce wai gidan biki sai an so. To a yau gani nan a kasuwar Farmers Market dake nan Maitama Abuja, kasuwar dai ta kware ne a wajen kawo kayan marmari da kayan lambu. Amma yanzu bari dai mu ji daga bakin waɗanda suke kula da kasuwar. To mallam, ko zaka gabatar min da kanka?
Sunana Atiku Abubakar. Wannan kasuwa mai albarka, alhamdulillah. Ni memba ne a nan Farmers Market Maitama.
To yaya tsarin kasuwar nan yake?
Tsarin kasuwa alhamdulillah, wannan kasuwa mai albarka ne. Babu wanda zai zo ya kuka da yadda ake sai da kaya a nan, kuma da yadda ake aje kaya da kyau. Ba ma samun matsala a wannan kasuwa, babu wani abu. Kuma akwai kaya iri-iri wanda duk mutum wanda yake buƙatar kaya mai kyau a Abujan nan, to dole ya zo nan kasuwar ya saye shi.
Shin yaya tsaron shagunan mutane kuma fa in an tashi daga kasuwa? Karfe nawa ma take budewa, kuma karfe nawa take kullewa?
Muna budewa karfe 7 na safe, kuma muna rufewa kamar 9:30 na dare.
Yaya tsaro a kasuwar nan?
Tsaro alhamdulillah, before dai mun samu matsala na security, amma yanzu an canza security, mun canza su. Kuma wayannan da muka kawo yanzu security suna aiki sosai, ba a taɓa muna sata ba, amma can baya ana muna sata sosai. To sai muka canza security, yanzu security da annan babu matsala insha Allah, suna aiki gwargwado hali.
To yanzu dai mun ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke kula da kasuwar nan. Yanzu kuma bari mu je gun masu saye da sayarwa, mu ji yaya abin yake kayawa. Ko za ka gabatar min da kanka?
Sunana Aliyu a Farmers Market.
Na me da me kake saidawa?
Ina saida su fruit da kayan salad.
To yaya farashin kayan marmari yake yanzu a wannan kasuwa?
A wannan yanayin gaskiya farashin ya karu ba kaman da ba, saboda yanayin kayan ne baya samuwa sosai.
Ba a noman shi ne ko ba a kawo muku?
Kaman tsarin irin na noma gaskiya dan sassauta ba kaman da ba, saboda yanayin kasar ce yasa abun ya ja baya. Saboda wani muna noman shi a nan, wani kuma ana shigo da shi daga waje. To shine dalilin da yasa, kaman wanda muke noman shi a nan, kowa yana gudun yanda zai shigo ya kawo shi. To shine dalilin da yasa shi kuma wanda ake kawo daga waje, kin san yanayin tsarin kasa ba zai bari ya kawo shi.
Kaman me ake kawo a waje?
To kaman dai su apple, grape, su foreign tangerine, to duka a waje ake kawo mana shi. Kuma sauran abubuwa muna noma su a nan, to kuma yanayin tsarin kasa ba zai bari a kawo su ba, shine yasa suke dan ja.
Idan muka je kayan ganyayyaki fa
kiyane su kuma wannan alhamdulillah sun samu sun kyau, kuma alhamdulillah farashi yana nan daidai. A yanzu dai muna samun sa farashin sa kuma ya zo daidai, misali ba kaman yayi haidi ba gaskiya, ba kaman da ba, saboda an same shi fresh kuma yana zuwa da kyau.
Mutane sukan fito su sayi abubuwan, ganin yanzu ma ana cikin halin dardar.
Ba gaskiya mutane ba su suka fitowa sosai ba, saboda yanayin kowa bai da yanayin kasar ba, ki sa mutane ba sa shigowa sosai. Amma dai ba a ce kuma sai dai a ce alhamdulillah, saboda duk yanda ka tsinci kanka zaka gode wa Allah.
Sunana Nasir Aliyu. Akwai lemo da abarba da kankana da gwanda da apple da tomatoes.
To yaya farashin kaya?
Abun wani lokaci ne yakan sauka, yakan hawo. Wani lokaci kinga oran din ne ya yi tsada.
Lemo kenan?
Muna sayarwa, akwai shi muke kashi biyu, wannan 700, wannan 500, saboda abun ya san da yanzu.
To yaya yanayin kasuwa? Duk da kaya sun yi tsada, naga ka kukkulla a leda ma.
Alhamdulillah, wani lokaci kasuwar ta kan zo da ciniki sosai. Wani lokaci kuma saboda yanayin kamar irin yan protest din nan da suke zuwa, yau mutane da yawa haka ba su fito ba. Shi yasa haka da yaban yayi yawa da haka nan. Amma wani lokaci ya ji ga MT nan ba komai.
Wato duk yawan lemun nan da ka kasa, akwai lokacin da za a ga ya kare?
Akwai lokaci ko je za ki ga nan MT ne ba komai a wajen. Amma saboda yau ba fito da yawa ba, mutane da yawanci suna gida.
Sunana Hafizu Usman. Ina sai da fruit ne and vegetable. Shikenan kake bukata? Okay, to bari kudin ka ba da mu.
To kayan sun yi arhatin da har kyauta, naga kana rabawa.
Ai regular customer ne masu irin wannan da duk lokacin da suka suka zo. Nan suka sai dan abu dan kana ya ce kawai su kyale kudin saboda wani lokacin.
To yaya yanayin kasuwa yake musamman ma a wannan lokaci da kasar take cikin halin dardar?
To gaskiya mu kasuwa alhamdulillah muna yi bakin gwargwado kamar yadda kasa take kwance lafiya to har yanzu ma kuma ke taba kasuwa lafiya. Hanyar ta mu har yanzu ba mu samu wata matsala ba hanyar mu. Ko ina ta hanyar zuwa kasuwar mu lafiya lo'an duk abu da take ba inda muka samu wata matsala.
Misali yanzu farashin kwandon albasar nan nawa?
Eh gaskiya farashi yayi tsada. Yanzu kamar albasa muna iya sayar da ita 2,500, 2,300 saboda abun yayi yawa. Shi kuma 2,500, 2,300 shi ma har 2,000 ma dai ana sayarwa.
To shi tata attarugu da naga kana rabawa kyauta wanda ni ma watakila zan samu rabo na in na tashi tafiya. Shi kuma nawa kwandon yake?
2,000 ne shi kwandon attarugu. Tata sai ma 2,000 haka ne.
To kamar naga har da su dankali kake kasawa. Shi kuma dankalin fa?
Shi dankali 700 ne, wancan dankalin mu ne na Hausa. Shi ake kira sweet potato da suranji suke kiran shi. Dankalin Hausa 700 ne shi kwandon shi. Ai da sauki namu ne nan na gida. In kina so ki ta ume dan abu na ke are shi 2,000 shi kwandon shi 2,000.
Yaya kasuwar ta kasance yau din nan?
To ni a gari ne kam kasuwa alhamdulillah na taba bakin gurgudu kamar yadda nake ko da yaushe masha Allah an taba kasuwa bakin gurgudu.
Sunana Ridwan Albabba.
Me da me kake sayarwa?
Kayan marmari da kuma amfanin gona dai.
Yaya kasuwa?
Kasuwa alhamdulillah.
Mutane suna fitowa su sayi kaya?
Sosai ma ga kinan a cikin kasuwa kin gani wa idon ki.
To na ga wani wannan tanjarin din kamar shi nawa kake saida shi?
Tanjarin ai guda biyu ne, ga nan na kasar waje ga na gida du muna da shi.
Na kasar wajen nawa kuke saida shi?
Na kasar waje naira 200 ne guda daya, na gida kuma naira 100.
To yaya kasuwar mutane suna fitowa su sayi kaya musamman ma yanzu da garin yake cikin halin sai a hankali kowa dai yana dan nesa nesa ne?
Eh to gaskiya saboda halin da muka tsinci kanmu a cikin wannan tashin tashina da ake ciki an samu cika zorin zuwan kasuwan mutane. Saboda ba don wannan tashin tashinan ba ke ma kanki ba za ki samu damar hira da mu a daidai wannan lokacin ba yadda mutane suke zuwa kayya kayya. To wannan gaskiya ka mana cika zorin harkan kasuwanci da kuma kayayyaki da muke so a kawo su saboda rufe jihohi da aka yi ba mu samu kaya a kasuwa ba.
Na ga kamar har da su mangyada ma da su shinkafa kake saidawa su kuma ya farashin kayan abinci?
Eh to kayan abinci ga dai shinkafa sai dai shi wannan shinkafan da kike gani na masu siga ne yadda wato masu diabetes kenan.
Ba ku da wanda mutane masu lafiya suke ci?
Eh mu gaskiya ba mu kawo irin shi. Saboda mun kawo irin shi yana zama ya dade ba a siye shi ba. Yawa to shi wannan kuma da ke gani basmati akwai na 8,000 akwai na 8,500 har ma na 9,000 ga mangyada kuma ga manja akwai babba akwai karami.
To su kayan abinci a kasuwar su ana zuwa ana saya sosai?
Su ma alhamdulillah gaskiya akan zuwa a saya duk da dai lokaci lokaci ne tunda kin san mutane yawanci sukan saya ne su aje ana ci a hankali sai ya kare shi ba kaman kayan marmari da ake saya yau da gobe ba. Yawa
daga farmers market ina sai da kayan furu abin da ya shafi abarba kankana gwanda da sauran kayan furu da
namto. Yaya farashin kaya yake yanzu? Yaya mutane ma suna fitowa su sai kayayyakin nan?
Mutane gaskiya a yan kwanakin nan sakamakon abubuwan da yake faruwa a ƙasa ba sa hutuwa sosai sakamakon dan abubuwan da yake ta faruwa na zanga-zanga da sauransu da ba ma ganin kwastomomi sosai a kasuwa gaskiya.
To amma yaya yanayin duk da mutane ba sa fitowa ya yanayin cinikin da da yanzu?
Gaskiya yanayin cinikin da da yanzu akwai bambanci da mun dan hukunci ciniki sakamakon akwai jama'a ta koyina yanzu ku sakamakon ba jama'a sosai a gari gaskiya ciniki yayi baya.
Sunana Suleiman.
Ga kana a wannan kasuwa ko me ka zo yi?
Na zo siya fruit ne wallahi.
Dama ka kan ziyarci wannan kasuwa ne?
Kullun ina zuwa nan kullun.
To yaya farashin kaya tunda kai me wanda kake zuwa kullun ne da yadda da yanzu ɗaya ne?
Kai gaskiya abubuwan ya canja ba kaman da ba. Yanzu da ya ba irin wannan zaka same shi irin kaman 300 400 amma yanzu kai magana zaka je 1000 plus. Nawa ne wannan?
Wannan 200.
Nawa ne gaskiya zaka bani?
Kai 400
za a
ba. Eh? 400 za a ba.
Ba rage?
Ai amma rage rake dai.
Wancan kuma fa.
Hello?
700. 700 ba rage?
700 ne wannan.
To malan ka rage masa mana.
An man rage a ranke dai.
Ga dan kara yi masa sauki.
An kara masa.
An kara masa su wannan kullun.
Ai babba ne banana in kin dube ta ba karama bane.
Balin ba da 500 ka bani.
Ka ba dai da 600 shikenan.
A'a 500.
Ba da 600. To ne. Ba da 600 baran ka wani.
Okay.
To malan yaya banda kayan marmari kakan sai wani abu a kasuwa?
Yanzu ma na zo na siya shinkafa nan duk yana cikin mota amma za ka gani abubuwa ya yi tsada ba kaman da ba gaskiya. Yanzu sai ka daure mazajinka mai kyau kamin ka siya ba kasuwa ba kaman da ba. Da irin shinkafa za ka samu 5 kg 50 kg din zaka same shi irin kaman maybe around 3,025, amma yanzu sai ka aje kaman 6,000 7,000 kaga komai ya yi tsada ya yi yawa. Ya kamata at least gwamnati su dai mana rage abubuwa to shiga kasuwa da kansu ma at least is better yafi mana. Nagode.
Ya wuce duk wannan labarin sai Salis ya zo ga wannan na bawo kudi kuma sannan yanzu zai rika ga mu wani.
To masu sauraron mu, da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu shirin kasuwa akai miki. Dole kenan inda muka zo kasuwar wato da aka fi sani da Farmers Market a nan Maitama Abuja. Kasuwar dai ta shahara ne wajen saida wato kayan marmari da kayan lambu, amma har kayan abinci ma ana saidawa kun dai ji daga bakin masu saye da sayarwa. A madadin wato ma'aikatan muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki done, kasuwa
akai miki done,
kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu,
kasuwa akai miki done.
Duniya ta Amerika ga mu shirin biciko mana gahir,
kasuwa akai miki done.
Farashi kan hau kan sauka, kasuwa akai miki done.
Masu sauraro, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule ya dauke da shirin.
Amin, amin, summa amin ya Allah. Amin, amin, summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa.
To idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne akan batun sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki, gyambo ko kuma mummunar rauni a jikin bil'adama cikin sauri, wanda ake kira Maggot Therapy. Wakilin Muhammad Ibrahim Kwari shine ya dauko mana bayanai akan sabuwar fasahar a tattaunawar su da Dr. Mustafa Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Yayi magana akan wannan sabuwar fasaha wanda tuni asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka fara amfani da ita, kuma ya ce kwalliya ta fara biyan kudin sabulu. Ga ci gaban hirar da shi Dr. Mustafa.
So idan akwai ciwo ko gyambo a wajen, jini baya gudana yanda ya kamata, idan wannan farin datin nan suka rufe ciwon, to gaskiya ciwon zai dauki lokaci.
Kuma wannan rubabbiyar fata.
Yawa rubabbiyar fata kenan, sloth kenan a turance muke cewa. So yana daukan lokaci, to amma cikin yan kwanaki kadan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan. Kuma wa'annan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne, ya danganta akwai likitocin fida daban-daban. Akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic, akwai likitocin da suke da shi magara misali kamar plastic. Ana samu yanzu muna aiki ma da taron bangaren likitocin ophthalmology kenan. Su ma idan aka samu duk wani part, wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire, muna zuwa mu dasa wa'annan kwayoyin halittun.
Bayananka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi, ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an ne hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan, maimakon ada da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai na gargajiya.
Eh, gaskiya saboda abinda yanzu muke ƙara wayarwa da mutane kai, kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wanda yake yawo da wani gyambo a jikin sa da ya sanya ciwon ya dade yana magani bi kai ga samun sauki ba, muna iya gwada wannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a cika ba ake ga samu nasara yanda ake bukata.
Baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation ne yake sassan jikin ɗan adam saboda ribewa ko rashin gyaruwar sports.
Eh, wannan saboda bincike da yawa da aka gudanar a kasashen da suka ci gaba sun nuna cewa idan aka yi amfani da Maggot Therapy musamman wanda suke da kamar gyara lamban ciwon suga diabetic foot ulcers kenan gaskiya yana rage rates na kamar amputation kenan na bangaren kamar cire wani sassa na jiki amma ina son mutane su san cewa wannan magana da muke duk wani abu da zamu yi muna kamar yanda na faɗa baya muna aiki da likitocin orthopedic da kuma sauran
wato wannan masana fasahar harkokin kasusuwan dan adam
yawa sai kuma idan misali masu irin wannan cutukan suka zo akwai gwaje-gwaje da muke sawa ayi daya daga cikin wannan gwajin akwai abin da muke cewa Doppler scan shi wannan Doppler scan kamar rubutu ne wanda zai haska na kafar zai haska ga na hanyoyin jini da suke gudana a tabbatar cewa babu wani hanyar jini da ta tsuke ko kuma ta toshe saboda mun san cewa masu ciwon suga akwai abin da ake cewa kamar atherosclerosis a turance suna iya samun wannan abin abin da yake sawa kenan ake samu har akai ga ciwon wannan sai an yanke masa kafa saboda wannan hanyoyin jinin suka toshe jini baya gudana baya kaiwa ga wannan sassan jikin so har wannan bangaren jikin ya kai ga mutuwa so wannan gaskiya yana taimaka sosai saboda wannan bincike da yawa sun nuna cewa ana samun sauki idan akai amfani da wannan sabon fasahar na magon therapy idan mara lafiya ya zo kuma muka fara kan lokacin da ya kamata gaskiya
wai Dr. Mustafa yaushe kuka fara wannan fasaha kuma yaushe a nan kenan kuma a kasan ne yaushe ne aka fara
eh kamar akwai na taba fada a baya cewa wannan magon therapy abu ne da muke cewa kamar standard treatments wanda ake amfani da shi kamar fasaha ce da ta samu sahalewar abin da muke cewa kamar FDA kenan a kasar Amurka da kuma NHS British National Health System da a shekarar 2004 kenan shekaru 16 da suka wuce kenan to mu kuma yanzu ne muke samun yin amfani da shi wannan sabuwar fasahar to gaskiya duka dai ba mu wuce ba mu kai shekara ɗaya ba da fara amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya dai alhamdulillahi muna ganin dai sakamako masu kyau gaskiya
kuna da alƙalman da kuka yi nasarar ayyukansu sannan kuma da ƙila kun ɗan yi hasashen na gaba
to gaskiya to a taƙaice dai abin da za mu iya cewa shi ne so far dai mun samu dai marasa lafiya da muka yi wa wannan muka amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya mun samu abin da muke cewa kamar nasara na sama da kaso 90 kenan cikin 100 gaskiya tunda wanda magani kamar yadda na faɗa maka da yawa da an sallame su sun tafi kuma abin da ke raba mu da su ma dai sai dai addu'a saboda gaskiya wasu za ka sun zo akwai wanda maybe da aka ce za a cire mu shi wannan sassan jiki to amma kuma da muka sake zama aka sake duba sai aga cewa a gwada musu wannan sabuwar fasaha kuma gaskiya an yi nasara sosai
akwai bincike da na watakila faɗaɗa fasahar
ku ai kamar yadda na faɗa ka san tunda yanzu misali muna maganar asibitin koyarwa na malam kenan iyalan muke kamar gudanar da wannan fasaha akwai sa ran gaba cewa da idan muka ci gaba da wayarwa da mutane kai tunda mun san cewa a nan Kano kadai muna da manyan asibitoci da ya hada da asibitin kashi na Dala asibitin Murtala asibitin Nasara duk suna ganin irin wayannan masu ciwuka so muna sa ran da za su ke turowa nan kuma gaskiya za mu ci gaba da samun karin alƙaluman da kuma marasa lafiyar da za mu yi amfani da wannan kuma kamar yadda na faɗa gaskiya yanzu ba mu dade da yi da faruwar wannan fasahar ba amma gaskiya dai yawanci muna ganin gaskiya nasara
kace nasara mai kalubalen ku yanzu
to yanzu kawai kalubalen mu baya wuce tunda ka san duk wani abu da idan aka ce misali sabo ne yazo so mutane sai an dan dauki lokaci ana wayar musu da kai ana kuma nuna musu fa'idar da kuma amfanin wannan sabuwar fasahar kuma wannan shine abin da muke matakin da muke yanzu kenan na sanarwa da mutane cewa ga amfanin wannan abin ga kuma fa'idodin wannan abin
ta bangaren kayan aiki fara
ta bangaren kayan aiki kamar yadda na faɗa maka for now dai gaskiya ba zan ce muna da wannan kayan aiki ba can da muna samun san da muke da bukata muna samun shi wa'annan kwayoyin halittu na tashar da muke yi
ka ubangiji sarkin baiwa
Lafiya uwar jiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya.
Likita masu sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta coronavirus ko kuma COVID-19 kamar yadda aka yi mata lagadi. To ina aka kwana ne batun wannan rigakafi?
To Hajiya batun wannan rigakafin da har yanzu masu aikin binciken kimiyya suna bincike akan wannan rigakafin amma an so ma kafa na farko kafa na biyu na binciken amma kafa na uku yanzu ake ciki.
Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusile a duk Alhamis a shirin mu na rana. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan shirin muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin shi Dr. Mustapha Ahmed Yusuf da Muhammad Ibrahim Kwari da ya ɗauko mana sai Julie Lathers Gresham wanda ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi.
Barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan fili na musamman da sakonnin da muke kawo muku akan nasiha. Sunana Reverend Dr. James Morvel Wuye, Reverend ne a Tarikar Assembly of God ta Arewacin Nigeria. Nake kawo muku sako yau akan kalman nan ramuwa. Wa'ensu ke cewa ramu'a, yaya zaka rama, yaya zan rama idan an mani laifi, me Allah ke cewa, menene maganar Allah ke cewa game da ramuwa ko kuma a ce mata ramuko. A cikin littafin maimaitawar shari'a sura 32 aya 35 sannan da kuma littafin Ibriniyawa sura 12 aya 15 a wurin Allah ya nuna ma duk wani mahaluki musamman Krista a doron kasa cewa kada ya rama domin in ai mishi wani abu Ubangiji ya ce rama ko nawa ne inji Ubangiji na kan rama a lokacin da na ga dama a wurin da na ga dama sannan idan ko na rama yakan kawo man da suka aikata muguntan nan bala'i mafi a wanda ba za ya aunawa ba so yace mu bar mishi komai a hannunsa to idan ko Allah ya ce haka to mu wane ne mu dan adam mu ce za mu dauka fansa akan abin da aka yi mana idan dai kai Krista na kwarai ne kuma ka dogara ga Allah idan ko wani ya maka wani ya zalunce ka ko ya maka wani abun da ya sha karfinka to ka koma ga Allah ka ayi addu'a da azumi zaka ga wato kaman garwashin wuta kake zubawa wannan mutum sannan yace a dukan kowane hali da kaga kanka idan ku har ka bar ma Allah kome ka dinga nuna ma mai maka wannan azaban kauna kana nuna mishi halaye na cewa ai kai ba kaman shi yake ko kaman ita kike ba dan haka Allah zai rama sannan sai ya ce mana mu yi kokari kar mu dauki dacin zuciya wanda muke da shi mu ba wa wayansu wani lokacin wani abu ya same mu maimakon mu sarrafa wannan abun sai mu dauka mu gawa ƴaƴan mu da jikokin mu ce su wannan ga awani da wani ga abun da suka yi mana tun ba a haife ku ba dan haka sai mu sa gaba tsakanin ƴaƴanmu da ƴaƴansu har zuwa ga tattabakun ne har ma da su don haka ina kira da babban murya kada ka yi dacin zuciyarka ta hayayyafa ta kasaita ta kasa ta sa waɗansu kasa cikawa ga imani idan ko kai haka Allah zai dimi jinin waɗanda ka zuga ka iza suka yi barna a sunan kana neman arama da fatan masu sauraronmu za su gamsu kuma za su dinga yafewa za su dinga rama ko ga wurin Allah in an sha karbanka ka bar komai a hannun Allah. Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da duniya gaba ɗaya.
Mm-hmm.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi, inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.